أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بارك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى يوم نعيق وتنا صفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرتا جود يا دري حدود 40 نبي wanda ya dace wa 19 ga wata na 9 miladiya ta 2020 a wannan zai zamanto mana a matsayin ci gaba a cikin karatuttukan littafi na aqida a kasancewar aqida ita ce gimshikin tahiyya daga lokacin da ya zamanto an rasa ta to kuma an rasa komai a dalilin haka bayan ƙari littafin al-usulus salat إن شاء الله تعالى زاد سادة لتاهنا القواعد الأربع زاكو سامي شاكو لتاهنا كهيمو كيزوا غرقو أبونا مالي أمبا تامنا أشكو وانا لتاهي إنا سو إنجا حنك لنكينا أولا سنكما إنجا حنك لنكينا أوا أكان واتقبا ممهم منج أبونا شاهي الديني غبادا ibada ce bi ma'ana bauta ne ga Allah subhanahu wataala wanda kuma daga cikin wannan bauta ga Allah subhanahu wataala akwai abin da ake cewa neman ilimi to wannan neman ilimin kuma shi ma ana buƙatan ikhlasi da yi dan Allah bi ma'ana ala ayati hal dukkan aikin da bawa zai aikata da zimmar ya samu lada a wajen Allah subhanahu wataala to wajibi ne ya tsarkake niyyar shi ya zamanto yana yi ne dan Allah wannan shine abin da bai kamata ba mu yi sakaki akan shi daidai da minti ɗaya a cikin rayuwar mu dukkan aikin da yake da alaka da addini to mu tabbatar da cewa wannan aikin zamu yi shi ne dan Allah idan mutum ya tsarkake niyyar shi wajen neman ilimi ga irin abubuwan da ake bukata a gare shi abu na farko ya zamanto neman ilimi da kake na addini kana nema ne saboda ka san yanda zaka sabke farillar da Allah subhanahu wataala ya dora akan ka bi mana zaka bauta wa Allah subhanahu wataala ala basiratin akan sani ba akan naga ana yi ba ko haka muka gada ko na makamancin wannan sannan kuma abu na biyu neman ilimi wajibi ne mutun yayi niyya akan cewa lalle alama ce akan cewa ubangiji subhanahu wataala ya nufaci bawa da alheri duk mutumin da yaga yana zuwa makaranta to ya rubuta ya ajje cewa wannan mutumin Allah ya nufaci shi da alheri annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din dukkan bawan da Allah ya nufaci shi da alheri to Allah subhanahu wataala zai kimsawa wannan bawan san karanta addini sana'u na uku mu sani cewa lalle duk mutumin da zai nemi ilimi dan Allah to hatta mala'iku suna sassabkar da fiffigen su a dalilin ka bi ma'ana a sababinka manzon Allah ke cewa wa inna talibal ilm lalle dalibin ilimi mala'iku suna sabke fiffigen su a dalilin yarda da suka yi da abin da yake nema kaga waɗannan duka abubuwa ne wanda ba wanda zai moru da su in ba mutumin da yake neman ilimi ba sannan kuma wannan neman ilimin ya zamanto kana yin shi ne dan Allah sannan abu na gaba za a rubuta ka kamar mutumin da ya huto jihadi fi sabilillah neman ilimi haka neman ilimi yake da muhimmanci da fa'ida a cikin rayuwar kowane ɗaya daga cikin mu sannan kuma daga cikin fa'idodi da ya kamata mutum yayi niyya wajen neman ilimi akwai cewa lalle mutumin da yake neman ilimi ubangiji subhanahu wataala ya hore mushi hanya wanda wannan hanyar zai bi ta ne tiriyan 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 a ina zai tike a gidan aljanna manzon Allah ke cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna kenan duk mutumin da kaga yana kokarin an sa littahi kaza ya za a fara da shi a sabke da shi ya za yi aiki da abin da yake ciki shine makaranta shine masallaci shine ina ne to wallahi wannan hanyar da ka kama hanya ce ta wanda ba inda za ta tsaya da kai in ba cikin gidan aljanna ba dan haka mutum yayi kokarin sanya ikhlasi dai dan Allah Allah taimake mu sannan mutumin da yake neman ilimi idan ya zama to yana yi dan Allah ne to wannan abu zai bayu zuwa ga dukkan wata halittar Allah tana nema maka gafara a wajen Allah mazalla ke cewa duk mutumin da yake neman ilimi to ubangiji subhanahu wataala ya sakhare mishi sauran abubuwa gaba daya za su rika nema maka gafara a wajen Allah hatta al-hitanu fil bahr hatta da kihi a can cikin ruwa kaga yanzu misali irin inda kake rayuwa inda muke rayuwa a yanzu babu irin wannan ruwayen nan na kasa da kasa to amma kihin in a ina yake in dai dalibin ilimi ne kai to ubangiji subhanahu wataala zai dora wannan kihin a rikan ya rika nema maka gafara a wajen Allah subhanahu wataala kaga ba karamar riba bace ba sannan kuma mutumin da yake neman ilimi dan Allah lalle ya kama hanya ta abin da ya shahi cin gado wanda yake na annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabawa su bar gadon zinariya ba ko azurfa bal innama sun bar gadon ilimi faman akhadha bihi faqad akhadha bihazzin wafir duk wanda ya riko da wannan abin da annaba suka zo da shi na ilimi to wannan mutumin yayi riko da kaso mai girma sannan mutumin da yake neman ilimi na addini wannan mutumin tabbas shine mafi alheri a cikin mutane duk irin yanda zaka ga cewa rigar shi batta da kyau mana inda yake zaune bai da kyau kazan shi bai da kaza talaka ne bai da komi ba mai mulki ba to amma idan ya zamanto dalibi ne na ilimi to wannan dalili zai sa ubangiji subhanahu wataala ya fifita wannan mutumin akan kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta khairukum man ta'allama alqur'ana yace wa 'allamahu fiyayye a cikin mutane ba shi bane wanda yake kowa kyau ko yi su muni ko yi su kudi ko yi su kiba ko yi su rama ko yi su kaza ko yi su kaza wanda ya yi su a wajen Allah shine mutumin da ya zamanto yana karantar qur'ani ko kuma yana karantar da shi al'ayati hal akwai abubuwa da yawa wanda gaskiya idan mutum ya kama hanya ta neman ilimi zai same su a dalilin kasancewar yana neman ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wasiya akan cewa wajibi ne ga dukkan mutum musulmi namiji ko mace ya tabbatar da cewa ya kama hanya ta neman ilimi saboda ilimin nan da shine zaka iya sanin ya zaka bauta wa Allah subhanahu wataala sarkinka sallarka azuminka zakkanka biyayyarka ga mahaifa dukkan wani abun da yake da alaka da aiki na alheri to wannan abu baya samun gindin zama dole sai da ilimi to amma ka duba kaga yanda al'umman mu muka koma baya ya zamanto in dai magana ce ta a karanta to ba abun da muke karantawa ko bangaren duniya ko bangaren lahirin kawai azamne muke mun yi kim a dalilin haka duk lissahin da zai a duniya dole mu zo na ƙarshe idan kana jin labarun wasu ƙasashe sai ka ga cewa lalle duniya a tsarin da ake tahiya mu zancen mu kai labari bai taso ba ko bangaren da ya sha ilimin na addini ko bangaren da ya sha ilimin na duniya ba wanda ake yi ba wanda ake kawai azumi ne ake daga lissahin da za a je a zo to karshe dai za a tabbatar da cewa lalle al'umman nan ita ce a baya me yasa saboda babu karatu a cikin ta shi kuma kimar al'umma yana tabbata ne akan yin karatu daga lokacin da ya zama to al'umma bata san ba kiman karatu bata san matsayin karatu ba to wallahi wannan al'umma a mata kabbara hudu irin yanda ake ma gawa yanda gawa ba za ta yi wani amfani ba haka su wannan mutanen ba za su yi wani amfani ba Allah shirye da mu gaba daya to da haka za ka ga ana samun damage duniyawiyan ukhrawiyan saboda me saboda ba karatu da haka mu yi kokari matuƙa mu zamanto masu yin karatu la siyama karatu wanda yake na addini sannan kuma mu zamanto duk abinda zamu karanta mu yi kokarin sanya shi cikin jadawalin aikin mu na rayuwa wanda wannan abu shine zai ba mu kasancewa samun tsira a wajen Allah subhanahu wataala Allah mana jagoranci a insha Allah ta'ala zamu tashi a cikin farkon littafi na alqawa'idu al-arba'u alqawa'idu al-arba'u iya ɗaya daga cikin littafan da shi malam mai usulu salasa ya wallafa wanda Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya rahama a gare shi a kasancewa an dauki tarjumar shi a farkon karatu da aka yi na al-usul salas kenan zuba sai an sake maimaitawa ba kenan kai tsaye zamu shiga cikin al-qawaidul arba al-qawaidul arba sune wasu kaidoji guda hudu wanda ake bukata dukkan wani mutum mai imani ya kiyaye su wannan ka'idar da ita zaka iya auna aikin da kake yi yana samun karbuwa a wajen Allah subhanahu wataala ko kuma a kawai kana yi ne da haka suna da matukar muhimmanci mutum ya ba su kulawa malike cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai kamar yanda ya bude littafin usulu salasa da bismillah kuma sunna ce a wajen mawallafa bude abin da suka rubuta da bismillah saboda sun dogara da hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wani abu ma'abucin muhimmanci wanda ba a fara shi da bismillah ba fa huwa abtar to wannan abu yana da yankakken babu ma'ana bayyana da kima duk da cewa hadisi ne wanda akwai kura akan shi hadisi ne ba ingantacce ba to amma mafi yawa dai sun dogara akan wannan su ya zamanto sunna ce ta duk wanda zai yi rubutu zaka ga ya fara da bismillahir rahmanir rahim al-ayti hal ko da ba a yi dubi zuwa ga hadisin ba kenan mutum mai imani dama yana fara al'amuran shi ne da sunan Allah mai rahama mai jin kai saboda ubangiji subhanahu wataala ya ji kanshi kuma yayi rahama a gare shi dan wannan aikin da zai ru aikata na wannan rubutu ya zamanto karbabbe ne a wajen Allah subhanahu wataala wanda wannan kuma shine gurin dukkan wani mutum nagari wanda ya san abin da yake a cikin rayuwa wanda ya san abin da yake a bangaren addini to yana fama ne yayi aikin da Allah zai karba ba a ce ba wani ya rubuta littafi a aikin da zakai ubangiji subhanahu wataala ya sanya wannan aiki ya zamanto sababi daga cikin sababa da zaka samu rahama a wajen Allah malike cewa bismillahir rahmanir rahim as'alullahal karima malike cewa ina roƙon Allah mai karamci rabbal arshil azim ubangijin al'arshi mai girma an ya tawallaka akan ya jibinci al'amarinka kai mai karatu kai mai saurare kai mai karanta littafin kaga kai tsaye malam yana bude littafin sai fara da mi sai fara da addu'a wanda wannan kuma shine halin dukkan wani mutum nagari zaka same shi bai cika rarauka akan abun da al'umma suke yi ba a yana faman ne ubangiji subhanahu wataala ya shiryar da wannan al'umma to shine malam shi ma anan yake cewa ina roƙon Allah mai karamci ubangijin al'arshi mai girma an ya tawallaka Allah ya jibinci lamarinka fi dunya wal akhira a nan gidan duniya da gobe kiyama dukkan wanda Allah ya jibinci lamarin shi to wannan mutumin shi kuma ya riga ya ci nasara a cikin rayuwar shi kuma duk abin da ake akai a kawo wallahi idan dan adam ya taka matsayin da ubangiji ya jibinci lamarinka to shikenan za a riƙa lissafa da ka a cikin waliyan Allah wanda can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambatawa Allah yake cewa a cikin alhadisul qudsi go yake cewa bawana idan ya kusance ni da ayyuka ya Allah yake cewa zan zama jin shi in zama ganin shi in zama kazan shi in zama kazan shi imana ganin shi ba zai kalla ba sai abinda Allah yake so abinda za a saurara ba zai saurara ba sai abinda Allah yake so zaka ga rayuwar shi gaba ɗayanta yana yin ta ne dan Allah to a lokacin da ka samu irin wannan matsayi to alhamdulillah rayuwa ta yi kyau idan Allah ya jibinci lamarinka a nan gidan duniya sannan kuma gobe kiyama ya zamanto kuna cikin ɗan ajin tabarkalla a wajen Allah mana ana tada kiyama ubangiji subhanahu wataala ya tada ka a cikin wani haske wanda wannan hasken nan zai rika haska maka gabanka kana takawa kana tahiya zuwa ga inda Allah ya umurni akan a tahi sabanin mutumin da yazo duniya ya abin da ya ga dama yazo duniya ko ya kahurci ko ya ta shirka ko ya ta bid'o'i ko ya ta kaza zai je gobe kiyama ya tashi inda zai taka ya kalla ya taka yake rasawa yawma yaqul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna za su rika cewa masu imani ku jira mu naqtabis min nurikum mu dan kyahata muwa daga cikin hasken ku masu imani su ce musu ina irji'u wara'akum ku koma can bayan ku ku je can ku nemo hasken nan ana ke samun shi ina ke samun hasken a duniya ana komowa idan dan adam ya fasa ya tai an kare babu zancen ya dawo barantana ya ce a bari mu gyara bari mu kaza ai shi sa Allah yake hujja yake cewa bal badalahum ma kanu yufuna min qabl sai ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu Allah yake kyale su kawai wa innahum lakazibuna Allah yake makaryata ne makaryata ne ba tare da an maido su ba Allah ya hukunta cewa ko an maido su ba za su yi aikin alheri ba misali yanzu dan adam a cikin rayuwar da yake ayoyi nawa ne ya gani a gaban idan shi wanda sun kai su sa shi ya ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah zaka ga yana tare da wani ana cikin sharholiyar aikin da ba daidai din ba kai tsaye Allah nuna musu aya ya dauki ran dai a cikin su ko wasu jama'a daga cikin su amma wannan da suka yi sauraron sai kaga sun ci gaba akan abin da suke yi wannan ba aya bace ba to ko ya je lahira ya ga abin da ake ya dawo wannan abin da yake aikata na ba daidai ba shi zai ci gaba da aikatawa shi yasa bawaye ta roƙon Allah akan ihdinas siratal mustaqim Allah ya shirye da kai tafarki madaidaici saboda shari'a tawfiki ne daga Allah subhanahu wataala Allah shirye da mu mal yace wa an yaj'alaka ina roƙon Allah ya sanya ka mubarakan ka zamanto mai albarka aina ma kunta duk inda kake kaga wannan duka addu'o'i ne na fatan alheri idan Allah ya sa ka zamanto mai albarka a cikin rayuwa shikenan duk abin da zaka yi da kai ka wanda zaka yi a cikin rayuwarka sai kaga cewa budi ne ta kowane bangare ko ya zamanto budin ne ko kuma ya zamanto ibtila'i jarrabawa ne shine manzo Allah yake cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair abun mamaki ga al'amarin mai imani manzo Allah yake cewa dukkan al'amarin shi alheri ne idan ya samu yayi godiya idan ya rasa kuma ya koma zuwa ga Allah turaka malik yake cewa anan wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta Allah sanya ka zaman to mai albarka wannan albarka a cikin rayuwa ita ake bukata din yanda dalibi yake tsammanin zai samu hutu ko zai samu rahatul bal wallahi ba a cikin abin da kake lissafawa bane ba wannan hutun zuciya da samun rayuwa mai dadi wani abu ne wanda kyauta ce Allah yake bayar da ita ga wanda ya dama a cikin bayan shi da haka mutun ya ta roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya shi zaman to mai albarka sannan wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya shakara kuma amalike ta ina roƙa maka Allah ya sanya ka daga cikin irin kalan mutanen da waɗanda idza u'tiya idan aka bashi shakara yana godiya Allah baka ji ya baka gani ya baka hankali ya baka musulunci ya baka kaza ya baka gasunan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar Allah ce inda za ku kidaya ni'imomin Allah subhanahu wataala ba za ku iya ba kawai dai kallan dan adam lazalumun mai yawan zalunci ne kuma kaffar ko kafur mai kafircewa mai butulcewa ni'imar Allah ce lazalumun kaffar to haka za ka ga duk irin ni'imomin da Allah ya ma bawa sai ya riga cewa in dai Allah bai bashi kudi ba ko kuma Allah bai bashi wata kujera ta mulki bai zauna a sama sai ya riga cewa fa shi ya rago sai ka ga fafutukan shi da kai kawon shi da komi da komin shi duka yaya za a yi ya zamanto ya samu kuɗi ko kuma ya samu wani matsayi wanda yake na mulki ne yana ga idan Allah bai bashi wannan ba ba a mushi adalci a cikin rayuwa ba idan Allah bai bashi wannan ba yana ga kamar ya rako mutane gidan duniya ne wannan shine mafi yawancin tunanin da ɗan adam suke a yau alhali dukiya da mulki da dukkan wani abin da ɗan adam zai iya tsururta idan Allah ya tabbatar da shi a kanka to ibtila'i ne yanzu idan ka laluba ka ji jika goma a aljihunka to wannan jika goma ita ma tana ƙarƙashin jarrabawa za ka kashe ta cikin hanyar da ya kamata ko kuma za ka kashe ta ba sannan kuma waya ma aka yi ta shigo cikin aljihunka duka ibtila ne in mulkin ne kake sama haka Allah zai jarraba ka ne ga cewa za ka kiyaye ko ba za ka kiyaye ba iya daga cikin hujjan da waɗanda Allah ya umarni a kai su gidan wuta za su riƙa badawa za su riƙa ma agna anni maliya halaka anni sultaniya na farko ya ce dukiya da muka mallaka ba ta amfana mana komi ba yanzu akwai wanda ya yarda kar ya ji kumya a duniya amma ya ji a lahira in dai ya samu to zai yi ƙarya zai yi yaudara zai yi cin amana zai yi duk wani abin da hankalin ɗan adam baya iya tunano shi ma ɗan adam zai aikata saboda ya samu kuɗi ka sawwara matsalar a ba mutum wani abu na laƙani ko na laya ko na wane ne a ce wannan abu sai an je an yi alaƙa da gawa ko sai an sadu da gawa mace ko kuma sai an buɗe bakin an sa ko kuma sai an buɗe kabari an sa kuma ɗan adam ya ɗauki wannan abin ya kai yayi saboda ya samu duniya duka suna faruwa to don haka ɗan adam ya ajje hankalin shi ya zamanto daga cikin waɗanda ni'imomin da Allah maka ba sa lissahuwa a kanka inda Allah ya ga dama da kana saman jibji kana tsince-tsince hankalin da kake da a yanzu wai ba wata dubaraka bace ba ko wani kokarin ka ko kokarin ma'aifanka ko kaza ko kaza ko kaza a ni'ima ce Allah ya gare ka kama Allah godiya ta hanyar anhwani da hankalin cikin abin da Allah yake so ji da Allah baka gani da Allah baka kafahuwa da Allah ya baka dukkan wata ni'ima da Allah ya tabbatar ya jaddada a gare ka to ka tabbatar da cewa ka aikata wani aikin da zai sa Ubangiji subhanahu wataala ya yarda da kai to ka zama to daga cikin malai yana roƙa maka Allah akan ka zama daga cikin bawan da idza u'diya in aka bashi shakara zai godiya godewa Allah subhanahu wataala shine yin abinda dokan umurnin Ubangiji subhanahu wataala inda aka ce kai kai abinda aka ce ka bari ka bari shine Allah ce inna hadainahu sabila imma shakiran ashukur anan shine mi bin Allah wa imma kafura ko kuma sai kafirce sannan kuma iya daga cikin kalan godiya hatta da diyan adam a tsakanin su rayuwar da ake ta yau da gobe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa yana daga cikin abinda ake lissafawa a matsayin imani mutumin da in aka bashi zai yi godiya kare zamanto me ake cewa kaza ka cika goge bakinka kaman ba ai ba manzon Allah yake cewa man asgha ilaykum ma'rufan fakafi'u duk mutumin da ya muku wani abu na kyautatawa manzon Allah ya ce to ku bashi tukuici yace fa illam tajidu ma tukafi'unahu bihi idan ya zamanto ba ku samu abin da za ku bashi a matsayin tukuici ba manzon Allah ce fad'u lahu kuyi ta mushi addu'a kuyi ta mushi addu'a hatta ta'lamu annakum qad kafa'tum har sai ka samu nutsuwa a cikin zuciyar ka cewa eh lalle kyautata wanda wane ya muni duk da ban dauki wani abu na al'ada ba ko na kyauta na bashi to amma a cikin zuciyata nayi ta yi mushi addu'an da har ya kai matsayin da gaskiya ina jin cewa na bashi a matsayin addu'an na a matsayin tukuici to duka wannan iya daga ciki a dalilin rishin godiya Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaga mata sun yi yawa a gidan wuta. Aka ce ya Rasulullahi menene dalili? Manzon Allah yake cewa takfurna al-ashir. Kuna kafircewa zamantakewa. Bima'ana ku butulu ne a bangaren zamantakewa. Manzon Allah yake inda ɗayan ku zai yi hidima ga wata mace tsawon rayuwar shi. Sai ta ga wani abin da bai mata ba tare da shi. Kai tsaye in ta bude baki in ba wanda Allah ya ma rahama ba. Za ta ce alherin mi na taba gani a wajenka. In ba kadara ba mi zai sa yin aure ka shi ko gangan jikin shi ya zagonye gaba daya wajen yi mata hidima da ita da diyanta amma yanzu rayuwa ta kai ta kawo watakila abin da yake hannun shi a mulkin ne a kaza ne ko hankalin shi ko makamancin wannan ya samu ibtila'i to ko ba za a iya juriya ba kenan anan Ubangiji subhanahu wataala mallan yake roƙa maka Allah akan ya sanya ka daga cikin Allah saka daga cikin waɗanda in aka ba suna godiya kenan ba butulu bane ba su wa idza butuliya sabara kuma Allah ya saka daga cikin Allah sanya mu daga cikin waɗanda idan aka jarrabe su za su yi haƙuri saboda ita ni'ima tana da daɗin huskanta to amma ibtila'i da jarrabawa shi kuma ba kowa yake ba kowa yake juriya ba shi yasa tun makahin ibtila'in yazo kai ta roƙon Allah Allah kar ya jarrabe ka da abin da baka iya dokan yaune shi abin da baka iya tahammulin shi baka iya supportin shi ka riƙa roƙon Allah in jarraba ta zo Allah ya jarrabe ka sama sama eh wannan iya daga cikin addu'o'in da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi ka riƙa roƙon Allah Allah in zai jarrabe ka da jarraba da zaka iya tahammulin ta saboda so da yawa dan adam yana rasa imanin shi a bangaren da ya shafi jarrabawa idan misali harakan lahiya ce yattahi likita ya dawo yattahi ya dawo akai kaza akai kaza ya dauki daga nan yata yi wata kasa ma yaje ya dawo abin da ya shuru ko kuma ya je likita ma su ce kai su busa ga komai ba kuma akai ka tari akwai mutanen da suke biye biye irin na bokayi da sauransu sai a rika ce maka ai sai an raba kafa daga an ce maka sai an raba kafan nan wato ana so kawo ka dai ka doka ne ka dora cikin shirka ko kuma karshe ma gaba dai ka tare a shirkan ba wani raba kafan da za a yi kawai ka tsaya a wajen Ubangiji subhanahu wataala ka nemi lahiya Allah ya jarraba ka da karancin abun hannu ka tsaya ka roki Allah subhanahu wataala ya baka kar kai wani biye biyan ayi kaza ayi wane ne a baka wasu wuri di ka rika ja da sauransu wani aljani ya huto kuma karshe wata kila ka haukace kaga janaita ala nafsika kaja yi ruwa kuma ya zo ta yi da kai kai dan hankalin ma la'alla arzikin yana gaba zai zo to amma isti'jal fa khuliqa al-insanu ajula dan adam yana da gaugawa shine wani malami yake cewa hatta barawo satan da zai yi gaugawa ne in dai ya sata ya mallaka to wannan abu dama yana daga cikin abin da Allah ya kadarta sai ya samu a cikin rayuwar shi kawai gaugawa ne sai ya same shi ta hanyar da Allah bai rubuta ba sai zaman to bala'i a gare shi amma da yayi hakuri abin zai zo mishi a tabus kuma sai ya same shi to amma gaggauta abin da bai zo ba wannan yana daya daga cikin abin da yake halakar da adam da haka mutun ya riƙa roƙon Allah Allah ya jarrabe shi da abin da zai iya yin hakuri akai tabbas jarraba tana zawa ibtila ta bangare daban-daban rayuwa akwai kalubale wanda baka iya ilga su hatsari basu ilgo a cikin rayuwarka yanzu inda kake zaman nan la'alla wani rami ne ya gaji gub din ya hada خلاص inta har salahiyatuka la'alla daga samanka la'alla daga damanka la'alla hagun inka abun hawa wane ne gidanka da kake ciki an zo an zuba takin a sama yana yiwa an yi error a ciki Allah kiyaye duka dai ga suna hatsari ne wanda burjik misalin sahuwa shine Allah ke cewa afa aminu makrallah wai dan adam ya amuntu daga kamun Allah subhanahu wataala ai walillahi junudu samawati wal ard Allah iya da dakaru da rundunoni a cikin samai da kasai ko ina su ne suke yawo idan Allah ya jarrabe ka Allah ya ga damar jarraba ka zai jarrabe ka ko a gangan jikinka ko matarka ko diyanka ko faminka ko ƴan anguwanku ko kaza ga suna bangarori ne daban-daban da aka bawa ya roki Allah idan aka jarrabe shi Allah ba shi ikon jurewa kuma Allah jarrabe mu da abin da zamu iya tahammuli wa idza aznaba istaghfara sannan kuma Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda idan muka yi zunubi bi mana muka aikata aikin da ba daidai ba zamu nemi gafara a wajen Allah subhanahu wataala saboda ba aikata zunubi yake zaman tuwa matsala ba a rishin neman tuba a wajen Allah bi mana rishin neman gafara Allah yana bada siffar mutanen kirki yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim halin mutane na kirki sune waɗanda idan suka sabi Allah subhanahu wataala zakarullaha suka tuna girman Allah istaghfaru sai su nemi gafara a wajen Allah ya daga hannu ya roki Allah subhanahu wataala manzo Allah yake cewa duk irin laihin da dan adam ya aikata ya ishe shi ya tashi yayi nafila raka'a guda biyu katal ya daga hannu ya roki Allah subhanahu wataala wannan abin da a cikin minti 5 ko minti 10 Ubangiji subhanahu wataala zai yahe mushi abin da yayi gaba ɗaya na abin da ba daidai ba kal bal hasali ma sai an maido aikin zunubin Allah zai rikida su koma lada haka Allah ke ta a cikin hadisul kursi ko ya ibn adam law balagat zunubaka anana sama inda a ce zunubanka sun kai cikin sama gana daga nan tsawon su ya kai sama ko ya kai sammai sai ka zo ka nemi gafara a wajen Allah subhanahu wataala Allah zai gafarta maka Allah zai gafarta maka daka rishin tuba shine matsala ko kuma at-taswifu bit-tauba saufa atu zan tuba a gaba gobe jibi gata in nayi aure in na samu kaza in na kai mataki kaza a ina kuka kulla alƙawali da Allah zaka kai wannan matsayin babu daka yanzu da kake da kake cikin ta ita ce taka abunda zai zo a gaban da mustaqbal ne ba wanda ya san shi an ba Allah subhanahu wataala ba daka bawa ya zamanto idan ya aikata abin da ba daidai ba to ya rika neman gafaran Allah subhanahu wataala malike cewa fa inna hadhihi thalas kaga waɗannan ababen da aka ambata maka a baya wasu abubuwa ne malike cewa wanda daga cikin mutanen da idza u'diya shakara daya wa idza btuliya sabara biyu sannan wa idza aznaba istaghfara uku kaga waɗannan abubuwan guda uku malai ya ce unwanu sa'ada su ne titir bi ma'ana su ne matashiya na dacewa a cikin rayuwa ya zamanto idan aka baka za ka yi godiya in aka jarrabe ka za ka yi haƙuri sannan kuma idan ka aikata abin da ba daidai ba za ka nemi gafara a wajen Allah subhanahu wataala to duk ɗan adam in da ya haɗa waɗannan abubuwan guda uku to wannan mutumin ya samu dacewa a cikin rayuwar shi sai malaka ta i'lam ka sani arshadaka Allahu li ta'atihi Allah ya shiryar da kai li ta'atihi akan yi mushi da'a saboda yin da'a ga Allah shiriya ce daga Allah shiriya ce daga Allah sai kaga wani an yi duk wa'azin nan da ake da duk abubuwan da yake gani na aya sai ka kamar ba ai komai ba. To malai ke roƙa maka Allah ya sanya ka daga cikin waɗanda Allah zai shiryar da su akan yi mishi da'a. Sai malai ke cewa annal hanifiyata, abinda ake cewa al-hanifiyya shine tafarki na Annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam. Ma'ana al-hanifiyya karkace wa hanyar shirka tsayuwa akan hanya ta tauhidi. To annal hanifiyata millata Ibrahim, tafarki ne na Annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam. To me ake cewa wannan hanifiyyan nan? Sannan kuma menene tafarkin Annabi Ibrahim? Yake cewa an ta'budallaha mukhlishan lahuddin, ka zamanto mai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlishan kana mai tsantsantar lahu ga Allah addina ibada, kenan kana tsantsantar da bauta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine abu na farko, wanda kuma shine wajibin da yake kan kowa, namiji ko mace. Kana ɗayan da Allah a cikin bauta ko kuma kawai abin da kaga dama kake yi? Wannan shine abin da malaka ce al-hanifiyya, kenan shine bauta wa Allah shi kadai ba tare da sanya mishi kishiya ba. Malai ce kama qala ta'ala, kamar Allah ke cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah ya ce ban halicci aljinna aljannu ba wal insa da su diyan adam, illa liya'budun ay illa liyuwahhidun, Allah ya ce ban halicce su ba sai dan su dayanta ni a cikin bauta. Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya halicci dukkan abin da kake gani, sama kasa dan adam su aljannu duwatsu ne, itace ne, ruwa ne, wane ne, wane ne, duka halittan wane ne? Halittan Allah ne. A lokacin da zai halicci waɗannan abubuwan akwai wanda ya taimaka mishi? Babu ko? To kuma dan mi a lokacin da dan adam ya zo bauta wa Allah sai ya ce ba zai bauta wa Allah kai tsaye ba, sai ya yi biye-biye, ya biyo ta wane ta wane tukun ya samu shiga zuwa ga Allah. Wannan ita ce asalin ƙa'ida ta barin hanya da sanya wa Allah subhanahu wa ta'ala kishiya. To shine abin da malaka ce anan, yace fa idza arafta anna Allah, idan ka rigai ka san cewa anna Allah lalli Allah khalaqaka li'ibadatihi, Allah ya halice ka dan ka dayanta shi a cikin bauta. Malaka ce to fa'lam, ka sani anna al-ibadata, duk abin da ake cewa bauta, la tusamma ibada, ba a kiranta da suna bauta, illa ma'a tauhid, sai tare da dayanta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada. Duka abinda za ka yi na sallah ne, dukkan wani aiki na ibada, to wannan aikin ibadan nan baya samun karbuwa sai an dayanta Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da za a aikata wannan aikin. Amma duk aikin da aka samu shirka a ciki, sanya wa Allah kishiya, to wannan aikin kuma Allah bari'un minhu, ba ruwan Allah da irin wannan aikin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisul qudsi, Allah yake ambatawa, Allah yake cewa ana aghna shuraka anishin, Allah yace ni ne mafi wadatuwan abakan tarayya aka a sanya mini kishiya. Duk mutumin da ya aikata wani aiki ya hada ni da wani a cikin wannan aikin, koda yayi dan Allah kuma da wani, Allah yake cewa na bar shi da shi da wannan abin da ya hada ni da shi, Allah yace ni na huta. Anya so kuma gobe kiyama sai ka je neman ladanka wajen wa? Wajen wanda ka hada Allah da shi. Shi kuma wannan lan yugunu anka min Allah shay'a. Alayti hal, bawa ya sani cewa duk abinda za a yi adda suna a samu lada, to wannan abu baya tabbata sai an dayanta Allah a cikin wannan aikin. In ba a dayanta Allah ba, to wannan aikin ya tashi a tutar babu. To wannan kuma shine karatun da kowane karatu muhimmanci. Bimana ka sanya za ka ɗayanta Allah, saboda kar ya zamanto kana aiki ka sha wahala ka aikata ayyuka amma kuma aiki ne wanda bai da tasiri, ka zamanto daga cikin amilatun nasiba, an yi aiki an gaji amma kuma babu lada. Allah kiyaye. Malai ce kama anna salata la tusamma salat illa ma'a tahara, kamar yadda sallah ba a kiranta da suna sallah, dole sai an samu tsarki. Yanzu misali mutum da ce zai yi sallah, kawai ya shiga ban ɗaki ya yi bawali, ya ƙi kama ruwa, ya huto, ya ƙi yin alwala, kawai ya zo kabar ta sallah. Yanzu wannan sallah Allah zai karɓe ta? Ba zai karɓe ta ba. Me yasa? Saboda iya daga cikin sharaɗin amsan sallah, dole sai an samu tsarki. To yanda sallan nan tashi ba za a kira ta da suna sallah ba, haka shi ya mutumin da zai zo ya bauta wa Allah amma da shirka, to ita ma wannan bautar tashi ba a kiranta da suna bauta. Malike cewa fa iza dakhala ash-shirku fil ibadati fasadat, idan shirka ta shiga cikin aikin ibada fasadat, wannan aikin ya riga ya lalace. Duk abinda ake dan Allah kai dan Allah da wani, to ka tabbatar da cewa ba ruwan Allah da wannan aikin. Malika ta yake cewa kal hadathi idza dakhala fi dhahara, kaman kari idan ya shiga a cikin daharar mutum, mana kai ne ka zo kai tsarki kai alwala sai ka zo sallar isha'i, tsakanin sallar magriba da kai kai alwala sallar magriba, kai sallar magriba ka kare sai kai rihi ko kuma sai kai bawali ko kuma kai bayan gari, to ka ga yanzu wannan bawalin da kai ko bayan gari ko rihi da kai yana hakkamawa akan dole he kai mi sai ka saki alwala, sai ka ce a ai bai komi tsakanin su ba jimawa, sai ka zo ka dora sallar isha'i a sama, sallar isha'i za ta amsu wannan rihin da kai ko bayan gari ko bawalin nan ya tada wannan alwala taka daga aiki. To haka ita ma shi ma aikin shirka da za ka yi, idan ka aikata aikin shirka ya tada wannan aikin da kai daga aiki, mana aikin ka bai samu karbawa wajen Allah ba. To wannan alhadas kuma ko ya zamanto alhadasul asghar, ko ya zamanto karamin kari, mana irin rihi ko bawali ko bayan gari ko kuma ya zama babba, irin abin da ya shahi jinin al'ada ko kuma abin da ya shahi janaba, to yanda in suka shiga cikin tsarkin mutum suke lalata shi, to haka ita ma shirka an ta shigo cikin ibada haka take lalata aiki. Ka san dai yanzu mutumin da ya yi bawali bai kama ruwa ba, bai yi alwala ba, ya zo ya sallah, ka tabbatar da cewa bai yi sallah, to haka mutumin da ya shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala aikin shi ma rusheshe ne. Malik ta fa idza arafta anna shirka, idan ka fahimci cewa ita shirka idza khalata al ibada afsadaha, idan ta cakudu da ibada tana lalata wannan ibadar, wa ahbata al amala, kuma tana rushe aiki, wa sara sahibuhu min al khalidin fi nar, kuma ma'abucin wannan aikin zai zamanto daga cikin waɗanda za a dawwamar da su a gidan wuta, in dai mutun ya bar duniya iya shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala to babu zancen rahama. Malace idan ka fahimci haka, yace arafta, zaka gane cewa anna ahamma ma alayka, lalle mafi muhimmancin abin da yake kanka, yace huwa ma'rifatu zalika, sanin wannan abin da ake cewa shirka, dan ka nisance ta. Yake cewa la'alla Allah, tabbas Allah mai girma da buwaya, an yukhallisaka min hadhihi shabaka, Allah zai tsiratar da kai daga wannan tarka-tarka, daga wannan sarƙaƙiya ta shirka ga Allah subhanahu wata'ala. Kenan idan dai ka fahimci wannan matsala, in kai kokarin tabbaka ta, kai kokarin dayanta Allah a cikin ibada, bakka sanya mishi kishiya, to lalle tabbas Ubangiji subhanahu wata'ala zai tsarkake ayyukanka, ya raba ka da dukkan wani abu wanda yake datti ne na shirka. Malai ce wahiya ashirku billah, wannan datti shine shirka ga Allah subhanahu wata'ala. Qala ta'ala fihi, Allah yake cewa akan al'amarin shirka, inna Allah lalle Allah mai girma da buwaya, la yaghfiru, baya gafartawa, an yushraka bihi, akan a sanya mishi kishiya, a sanya wani abun bauta tare da shi, amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, duk abin da ba shirka ba Allah in ya ga dama yana gafartawa da Adam, amma shirka Allah ya dokan ma kanshi alƙawalin cewa ba zai yahi ba. Kaga shi kuma Allah la yukhlifu Allahul mi'ad, Allah ba ya samu alƙawali. Da haka kenan shine abin da yake wajibi akan dan Adam, yayi kokari ya ga cewa ya huta daga cikin abin da yake shirka ne. Malai cewa zalika bi ma'rifati arba'i qawa'ida, wannan kuma zai tabbata ta hanyar sanin ka'idodi guda hudu. Yake cewa zakaraha Allah ta'ala fi kitabihi, wanda Allah ya ambaci waɗannan ka'idodi a cikin littafin shi. Kenan dukkan aikin da Adam zai aikata matukar ba a samu shirka ba a ciki, to wannan dan Adam din akwai yiwuwar Allah in ya ga dama ya mishi rahama, amma in aka samu shirka to babu magana, aiki ya riga ya lalace. Sannan kuma wannan bawan ba yanda za a yi Allah mai girma da buwaya ya yi rahama a gare shi, to iya daga cikin kaidin shaidan da tarkon shaidan a yau, zaka ga wanda kake tsammanin zaka samu addinin a wajen shi malami go, sai shaidan ya biyo ta hanyar wasu daga cikin maliman sai aka sa su su suke kullawa mutane irin aikin da yake shirka ne ga Allah subhanahu wataala, aikin da zai sa ka ka bar musulunci jumlatan wa tafsila, kai tsaye ka huta gaba ɗaya kai sulba ka bar musulunci duk abin da ke shirka ne rataye rataye daure daure binne binne wane ne da sauransu duka sa daga cikin hanyoyin shedan sai daga cikin hanyoyin da dan adam idan ya riga ya bi su wallahi wannan mutum ba zai kai labari ba idan ya mutu akan wannan wannan tafarkin da yarda da waɗannan abubuwan tabbas akwai kalubale mai girma akan shi shine Allah ba zai mu shiga fara ba to kaga babu ilimin da ya kamata dan adam ya zagi ne in ana biyan an ana biyan miliyoyi ka a koye shi kamar ilimin tauhidi amma za ka ga ilimin tauhidi ana karantar da shi a kyauta ko eh abin da ya shahi ilimi na duniya kuma za ka ga ana ta haba haba za ka ga yaro zai rubuta dan shi a premier a million ɗaya da wani abu wannan an yi ihmalin shi kuma shine komin a irin haka irin wannan yaron zai tashi duk matakin da zai taka ya kai na karatu amma kuma sai ka same shi honko ne bai san komi ba akan Allah subhanahu wataala sai ka ga rayuwar ta kare a banza imana ya taso ya ta wahala ya karanci duniya hakikanin karanta amma kuma bangaren da ya shahi lahira bai da rabo ilimin addini bai da wani rabo a ciki su kawai yan karatun duniya ne ya karanta ya kare sannan kuma ya komo ya jefa kafa shi cikin duk abin da yake da alaka da shirka da sabawa Allah subhanahu wataala ba ka take faruwa yau ba kaga mutum baye da guzurin tsoron Allah adna shay idan ana ambata maka wasu abubuwan da masu neman duniyar na suke abin zai baka mamaki me yake su zuwa ga wannan matsalolin jahiltar addini bai san komai ba a bangaren da shi addini shi kawai duniya ya sani Allah kiyaye مالك القائدة الأولى قائدة تهركو أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر يكي شو أن تعلم كسني تيوى أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكا هرند النبي محمد صلى الله عليه وسلم يهيكا مقرون سن تبتر تيوى بأن الله تعالى للي ألا ميقر ما دبوايا هو الخالق شيني محلتي بمن الله شي حالتي سما يا حالتي كسا يا حالتي سو يا حالتي دوا سو اتاچي روا كذا 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 سن يردا س ابو جهل سن يردا با سو ده مساله ا wannan bangaren sun yarda cewa Allah ya halicci wadannan abubuwan gaba daya amma kuma manzo Allah ya yake su ya kansu da kuma da nassin alqur'ani mai girma malike cewa wa anna zalika lam yudkhiluhum fil islam amma yardan da suka yi cewa Allah shi ya halicce su ya halicci sama ya halicci ƙasa yake jujjuya al'amura wannan abu bai sa suka shiga cikin musulunci ba kuma wannan abu bai sa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kame game da yakan waɗannan mutanen malika ta wadalilu qawluhu ta'ala dalili akan wannan magana da malam yake yi fadar Allah mai girma da buwaya akan wannan mas'alar bizat shi yasa a wani wuri malam yake cewa kahurcin da ya hi sassabci akan kahurcin yanzu saboda su waɗancan mutanen sun yarda ga aya na cikin alqur'ani mai girma karanta ta kul ka fadi musu cewa man yarzuqukum wa yake arzuta ku minas sama'i daga sama kenan wa yake zubar musu da ruwa daga sama wal ard wa yake arzuta su daga ƙasa amman yamliku sam'a wal absar wa yake mallake da ji da gani ومن يخرج الحي من الميت ويكي فتر دا رايي دا جيكي مچتشي كما ويخرج الميت ويخرج الميت من الحي كما يفتر دا مچتشي دا جيكي رايي ومن يدبر الامر ويكي ججو الامر سني يزو زاهي يزو دامنات يزو كذا يزو كذا يزو ويكي ودنا ابو بوان تنبي سو الله يكي ودو النبي محمد صلى الله عليه وسلم Allah ya ce in ka tambaye su amsar da za su baka fasa ya kuluna Allah za su ce Allah ne ke wani abubuwan su Abu Jahal din wa za su baka amsa da cewa Allah ne yake waɗannan abubuwa sai Allah yake cewa manzo Allah
ka fadi musu faqul afala tattaqun, to wai me yasa ba za ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ba, tunda kun yarda shi halice ku, ya halice sama yake arzu ta ku daga sama daga kasa, ya fitar da rayayye daga cikin macecce, macecce daga cikin rayayye, yake jujju al'amura yayi kaza yayi kaza yayi kaza, duka kun yarda Allah ne, to me yasa ba za ku ji tsoron Allah ba. To a wannan tsarin manzo Allah yayi yaki da su, ko ba yaki da su ba, da su aka yi Badar, aka zo aka yi Uhud, aka zo aka yi Shiswalla, Ghazwatul Ahzab, aka zo aka yi Tabuka, aka yi wane ne, aka yi wane ne, tare da cewa sun yarda Allah shi ya halicce su, jin su, ganin su, kai kawon su a cikin rayuwa, duka sun yarda al'amarin Allah ne. Amma a yau daga cikin wanda suke jingina kansu zuwa ga musulunci akwai wanda bai yarda ba, yana ga malamin shi ko wanda yake bi shine ya halicce shi, wani zai furta ma da bakin shi, wanda irin waɗannan abubuwa suka kai cin zarafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda ana gama Ubangiji subhanahu wataala ma ba komai bane ba, subhanallah, kuma da sunan addini wa da sunan addini, kuma kakkai tsammani wani abu ne wanda a rikici ne ake ko kuma a wasu ne suke kage ko ake ƙarya ko ake sharri, yana nan a rubuce a aje, aqida ce rubutacciya a aje a cikin littafin na rubuce, irin littattafan da suke irin wannan bayanin, kuma da sunan musulunci. Haka kaidi ne daga cikin hatsurra irin waɗanda suke tinkarin al'umma a yau, kaji a ce mutum wai gashi nan musulmi ne, yana kira zuwa ga musulunci, yana kiran kanshi ma wataƙila shine masoyin manzo Allah, amma kuma yanzu misali irin wannan yaron na Kano da ake tarikici a kanshi, hadda su majalisar ɗinkin duniya, dan dai ka san kawai duniya gaskiya ce ba su. Yanzu mutanen da aka kashe a Libya su me lahinsu? Faransa da ta ɗauko jirgin yaƙi ƙarƙashin jagorancin su Birtaniya da ita majalisar ɗinkin duniya da bata ce komai ba, suka zo suka shiga cikin ƙasa, aka kakkashe mata da yara, aka rushe masallataya, su me lahinsu? Amma saboda rai ɗaya, kuma ita ma banzan rai, saboda mutumin da zai ɗaga baki ko ya ɗauki alƙalamin shi yayi rubutu yayi ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan mutum banza mutum ne, ba alheri tare da shi, khabith ne, marra, kazamta ne, kuma wajibi ne irin wannan a tsarkake al'umma da su, ba da za a yi ku zo a zo a zauna wani yana zagin manzo Allah kuma a kyale shi a riga cewa iya da hurriyatu ta'bir. Duk hurriyar da mutum yake da libertan da yake da muqayyada ce, Allah tantahi ka hurumat al-akharin, kar kai kalubale ko karantse ga alhurman wasu mutane, kuma irin waɗannan ababe dama ana yin su ne don a tada hankali. Wai yanzu gwamnan Kano ya sa hannu ya yarda wannan ya kashe shi, wai majalisar ɗinkin duniya ta ce ba ta yarda ba, kuma irin wannan suna nan da yawa irinsu. Allah kiyaye. To zaka samu abinda kai ake gama kaman zuwa ne, tira ne zuwa ga musulunci. Shi yasa wallahi wajibi ne akan mutum a yau ka bude idonka da kyau, ka san wajen dokan ibada ya zaka bauta wa Allah subhanahu wataala. Addininka shine mutuncinka, shine kimarka, shine jarinka, kar ka bar addininka a hannun kara, wai ina ma wani kara dan saboda kadin bar wani ko kadin bar su wani. Kalla, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mahaifan shi, ya bar ɗan uwan shi na jini, makusantan shi, lokacin da zai huta daga garin Makka, juyewa ya kalle ta, yace ke ce garin da na hiso a ban ƙasa, in banda mutanen da suke cikin ki sun kore ni, dan me zaka bar addininka a hannun wasu mutane? Wai a mu dai muna lallabawa ne, wallahi ka tsaya da gaske, ka san menene gaskiya, ka bautawa Allah kan gaskiya. Abinda mutane za su faɗi da abinda za su yi surutu a kai, kai kana duba alaƙar kace da Allah subhanahu wataala, me za ka aikata ka samu yardan Allah, ba me za ka aikata ba ka samu yardan ƴan anguwanku ko ƴan garinku ko kuma ƴan ƙasarku. Allah shiryar da mu. To ka ga dai waɗannan mutanen sun tabbatar da cewa ga wanda ya halicci sama, ya halicci ƙasa, yayi kaza yayi kaza, duka sun yarda Allah ne, amma manzon Allah ya yaƙe su saboda an samu matsala tare da su ɓangaren da ya shafi tauhidul uluhiyya. Dayanta Allah a cikin aikin bayi, suka ce a'a ba ɗayan ta Allah a cikin ai kai tsaye sai an zo an biyo ta wani an biyo ta wani an biyo ta wani ma ila zalika Allah kiyaye malaki ta wannan ita ce kaida ta farko kenan ka sa akan ka cewa manzalla ya yaki wasu mutanen da sun yarda cewa Allah ya halicci sama ya halicci kasa ya halicce su amma saboda suna sanyawa Allah abokin tarayya abakan tarayya a cikin ibada wannan ya kai manzon Allah zuwa ga yaƙe su aka ba shi umurnin cewa ya yaƙe su har sai zama to babu wata fitina wannan fitina ita ce shirka har sai zama to ba wata fitina a ban ƙasa abautawa Allah shi kadai kenan wannan abun ka sa shi a cikin kanka manzon Allah ya yaƙe su saboda me saboda ba su dayanta Allah a cikin bauta ba malaci alqa'idatu thaniya qa'ida ta biyu yace annahum yaquluna su waɗannan da manzon Allah ya yaƙa suna faɗa suna ƙarawa ma da'awnahum ai bamu kirayi waɗannan gumakan ba sulata su'uzza sumanata suhubal ma da'awnahum bamu kiraye su ba wa tawajjahna ilaihim bamu karkatu zuwa gare su ba suka ce illa li talabil qurbati washafa'a kawai dai muna neman su kusantar da mu ne zuwa ga Allah ko ayo ba wannan abu a ce dole sai ka biyo ta wani tukun zaka samu kusancin manzon Allah ko kuma dole sai ka biyo ta wani tukun zaka samu kusancin Allah alhali ubangiji subhanahu wataala da yace wa idza sa'alaka ibadi anni yace fa inni qarib kai tse ba ce ba fadi musu ni ina kusa a fa inni qarib in bayina suka tambaye ka game da ni Allah ce ce musu ina kusa kuma ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa mai kiran mai kira idan ya kiraye ni daga kaga babu zance wani biye biye wa qala rabbukum ud'uni Allah yace astajib lakum ku roke ni a cikin amsa muku to kaga babu zance sai an biyo ta wani to su ma abin da ya batar da wadancan mutane wannan biye biyen ne wannan mas'ala tana da kyau kware da gaske mutun ya fahimce ta suna cewa ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati washafa'a sai dan mu samu kusanci sai kuma dan mu samu ceto muna so ne wane ya cece mu to yanzu malam zai zo ya fassada maka magana akai yace fa dalilul qurba dalili akan abin da ya shahi neman kusanci shin addini ya yarda da irin wannan neman kusanci ko bai yarda shi ba qauluhu ta'ala Allah yake cewa wallazina takhazu min dunihi awliya wadanda suka riki koma bayan Allah wasu masoya suka riki wasu waliyai suna cewa ma na'buduhum ai ba ma bauta ma wannan waliyan ba ma bauta wa waɗannan mutanen illa li yuqarribuna mu kawai muna neman in muka biyo ta wane yuqarribuna su kusantar da mu ila Allahi zuwa ga Allah zulfa kusantarwa suna neman su kusantar da su zuwa ga Allah kusantarwa kaga anan sai Allah kira abin da mi ittakhazu min dunihi awliya kenan tinan hada mi tinan hada shirka kuma da nassin alqur'ani wannan biye biye shine Allah bayansu kawai kai tsaye zaka yi zuwa ga Allah ba wani kwatance da za a yi ce a in kana son ganin shugaban kasa ya za ka kwatanta walillahi masalul a'la in zaka ga Allah shi kai tsaye yake zuwa man an zaka roki Allah kai tsaye zaka roke shi ba wani ce a ce an kana son ganin gubernar ko mai martaba ko kuma shugaban kasa dole sai ka biyo ta wane ne ka yi deman ka aje ya samu shiga a kiraye ka a yi wane ne a ce maka to sai ka kame kame kai ka biyo ka kakkama kafa shi Allah in za ka roƙe shi ba zancen kama kafa kai tsaye ake roƙon Allah to shi ne a nan Ubangiji subhanahu wataala yake cewa su waɗanda suke roƙon wasu a matsayin abin bauta kuma bayan Allah su suna cewa ai mu muna da datti bin mu da tsarki ba mu kai su wane ba su wane su ne ajin tabarakallah a wajen Allah wa ya faɗi maka kai tsammani ne kake la'alla a wajen Allah ka yi shi ana tsammanin tsoron Allah a wajen malami kamar Allah an mata tabbas إنما يخشى الله من عباده العلماء أما كما إرن سنين دا زي فانترد دا متن تشي كوي رونا آية كويش زاقا شنين يا سني أما كما سنين زي كيش زواغا مهاوين زي حل كرنش زي كيش زواغا محلكا وإن ألقاك فهمك في مهاوين فليتك ثم ليتك ما فهمت إن دي سنين كزي حل كرن كيتو كي تشنكا سنكما كي تشنكا إنما أتي بك غاني بك كي كراتن باهمك الهيد to wannan biye biyan shine abinda Ubangiji subhanahu wataala bai yarda shi ba. Kuma za a kwatanta, za a karantar da kai in zaka roki Allah ya ya kamata kai duk iya na arbuci da nassin alqur'ani mai girma da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantattu. Bayan shi yake cewa wa dalilu shafa'ati, kaga anan kenan an kore wannan abin da shahi alqurba, neman kusancin wani dole sai an biyo ta wani, sai an yi wani ne, sai an yi wa Allah ba mai haka nan. Sannan kuma suna kawo hujja da cewa muna bin su wani ne saboda su cece mu a wajen Allah. To ita ceto malike ta qauluhu ta'ala fadala Allah mai girma da buwa yake cewa ya'buduna, su waɗanda busa suke kahurai, ya'buduna suna bauta min dunillahi, kuma bayan Allah, ma la yadhurruhum, abinda bai iya cutar da su, wala yanfa'uhum, haka bai iya amfanar da su, amma kuma suna faɗi suna ƙarawa, wa yaquluna ha'ula'i shufa'una indallah, waɗannan su za su cece mu a wajen Allah. Tun anan sun rattaba hannu da wanda zai cece shi a wajen Allah. Kaga wannan katsalandar ne cikin al'amarin Ubangiji, saboda shi ceto kala biyu ne. Malam ya ce wa shafa'atu, yace shafa'atan, ceto kala biyu ne, shafa'atun manfiyatun wa shafa'atun musbita. Akwai ceto wanda ke korarre wanda addini bai yarda da shi ba, sannan kuma akwai ceton da addini ya tabbatar da shi cewa akwai shi. Sai malai fara da fa shafa'atul manfiya, irin ceton da addini bai yarda da shi ba, yake cewa ma kana tutlabu min ghairillah, shine ceton da ake nema a wajen wani wanda ba Allah ba. Mana wani ka cece ni, wani ku cece mu, irin wannan ceton wanda ake nema a wajen wani ba Allah ba, to wannan ceton, nema irin wannan ceton haramun ne, haramun ne qaulan wahidan fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah, a cikin abinda an tabbatar da. Yanzu misali kace wane ya ce mu misali in aka tai gobe kiyama duka ya doki dawaniyan ku, imana zai shigar da ku gidan aljanna, sai ku rika roƙon shi kuna wane ka cece mu da Allah, wane ka cece mu, har kaga an tara al'umma a ce waɗannan an cece su, waɗannan ku kuma he shekara mai zawa, kuna makamanci wannan, wallahi wannan abu yana faruwa. To irin wannan cetan kaga dai ceto ne wanda ba wanda ya isa yi shi an ba Allah ba, ba wanda ya isa yi shi an ba Allah ba. To akwai ceto kuma wanda yake tabbatacce, anan malik ya cewa dalilu qawluhu ta'ala, dalili akan ceton da Allah ya kore, Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya kun da kuka imani, anfiqu, ku ciyar, mimma razaqnakum, game da abinda muka arzuta ku da shi, Allah ya ce min qabli, tun kahin an ya'ti yawmun, kahin wata rana ta zo, wanda wannan ranar la yawmun min qabli an ya'ti yawmun la bay'un, kahin azo wata ranar da ba saye fihi, a cikin wannan ranar, wala khullatun, babu abakantaka ko wani abin da ya shahi kawance, babu wani jibintan lamari, khulla wala shafa'a, kuma babu ceto. Kaga ana an yi me, an kore ceto. Wani irin ceto ne aka kore? Irin ceton da ake nema a wajen wani ba Allah ba, kuma ba wanda yake iya yin shi an ba Allah ba. To wannan ceto Allah ya kore shi. Allah ce wal kafiruna, kaga kafirai, humuz zalimuna, su ne azzalimai. To wannan kason ceto na fari kenan, wanda a ba a yarda da shi ba. To kuma akwai wa shafa'atul musbita, akwai ceto tabbatacce wanda Qur'ani da hadisi ya tabbatar da shi. Wani irin ceto ne? Malam ya ce hiya allati tutlabu min Allah, ita ce ceton da ake nema a wajen Allah. Yanzu misali, Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani akan cewa lalle akwai wanda za su yi ceto, don na ce fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, kenan akwai wanda za su yi ceton. To daga cikin waɗanda za su yi ceto, aka tabbatar za su yi ceto, akwai alqur'ani mai girma, akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanzu idan na tashi, tunda dai wannan ya tabbata cewa manzon Allah zai yi ceto, zan zo in ce ya ma'aikin, ya manzon Allah ka cece ni, ka kai ni aljanna, in na tashi roƙo haka zan yi? Sai dai in ce ya Allah ka sa ni cikin waɗanda manzon Allah zai ceta. Ya tabbata cewa manzon Allah zai yi ceto ko? To wannan ceton kuma ba a neman shi a wajen kowa, sai a wajen Allah. shi kuma Allah shine zai bada dama a ceci wane da wane da wacce da wacce da wacce. In ka tashi roƙo sai ka cewa, sai ka ce ya Allah ka sani cikin ceton manzon Allah, ya Allah ka sanya ni cikin ceton Al-Qur'ani mai girma, ko kuma ya Allah ka sanya ni cikin ceton Suratul Baqara da Suratul Ali Imran, duka ya tabbata za su yi ceto. Amma ka ce ya Qur'ani ka cece ni, ka hada inda ba su shirka, ka nema a wajen abinda a wajen Allah kadai ke neman shi. To shine abinda malaka ke cewa ash-shafa'atul musbita hiya allati tutlabu min Allah, ita ce wanda ake nema a wajen Allah. Malaka ya ce wa shafi'u, shi wanda zai yi ceton nan yake cewa mukrimun bi shafa'a, an karrama shi, an ni'imta shi akan yayi ceto. Akwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala aka je gobe kiyama zai ce da wane da wane da wane da wane da wane ku yi ceto, amma ho wanda Qur'ani bai tabbatar da ceton shi ba, manzalla bai tabbatar da sunanka ba a cikin ƴan ceto, a yau kawai saboda kankanba da jahiltar addini da rashin sani me ake cewa farfajiyan kiyama, ka zo ka ce ai ni zan cece ku a gobe kiyama, wa ya ce maka za ka yi ceto? Ba da izinin ceton nan Allah kadai yake ba da wannan lasisin, ba wanda yake ba da shi. Yanzu saboda kankanban dan adam ya zo ce zai cece ku a nan gidan duniya, saboda ya raina hankalin ku kuma kuka yi imani kuka ce kun yarda, to wannan ceto ana neman shi. Wa shafi'u, shi wanda zai ceton nan Allah ya karrama shi akan yayi ceto. Sannan wal mashfu'u lahu, shi wanda za a cetan yake ce amma shi ma ba kowa ba za a ceta, laysa kullu man habba wa dabba, ba kowane dan kama iska za a ceta ba, ana cetan man radiyallahu qawluhu wa amaluhu ba'da al-izni, wanda Allah ya yarda da maganganun shi, wanda Allah ya yarda da aikin shi, kuma shi ma sai bayan Allah ya bada izini. Wannan maganganun da malam yake menene dalili akan su? Malam yace kama qala ta'ala, wannan kuma shine mizan littahin malam, baya kunshi sai da zakar, bi mana ba kawai magana bane zai ta yi, in aka kare ce muku to shikenan ku tashi ku watsi, an kare zai hadi muku kuma ya ce muku wannan magana ga inda take, ya dauki hannu ku dora akan magana. Allah yake cewa man zal ladhi, wane ne mutumin da yashfa'u zai yi ceto indahu a wajen Allah, illa bi iznihi, in ba da izinin Allah ba. Akwai wanda ya isa ya ceto a wajen Allah in ba da izinin Allah ba? Sai da izini, kenan izinin ba da shi ake, kenan anan za mu fahimci cewa wa shafi'u mukrimun bi shafa'a ya hudu. To ina dalilin malam akan wal mashfu'u lahu man radiyallahu qawluhu wa amaluhu, shine can cikin suratul najm da Allah yake cewa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allah, sai Allah ya bada izini liman yasha'u, ga wanda yaga dama yayi ceto wa yarda, kuma da wanda za a cetan sai wanda Allah ya yarda shi. Kenan abu ne guda biyu, Allah kai kin da kake gaba kwa bane ba kana cikin wanda za su yi ceto, yana yiwa saboda al'amarin na gari, sai an je gobe kiyama Allah ce da wale da wale da wale da wale, ana ga ba kai ba komai bane a duniyan nan, ash'atha aghbara madfu'un bil abwab, ana ga kawai wannan mutumin ba bai da wani tasiri a cikin rayuwa, kawai ana zuwa gobe kiyama Allah ya kira sunanka ya ce wane dan wane kai ceto, kuma ka ceci wane da wane da wane da wane da wane, ka kenan duka al'amari ne na Allah. Naka ba wanda zai zaburo a ce a shi zai yi ceto, ko kuma a shi zai ceci wane, duka wannan baka da wani dalili akan wannan abu. Sai an je gobe kiyama ne za a tantance ga waɗanda za su yi ceto, sannan kuma ga waɗanda za a ceta, in banda waɗanda dalili ya tabbatar akan cewa za su yi ceto, irin abin da ya shahi manzala sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto, Al-Qur'ani zai yi ceto, da irin nau'uka na ceto daban-daban wanda Al-Qur'ani ya tabbatar da su. Amma in banda su duk wanda ya ce zai ceto, to katsalan da ne cikin al'amarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah shi ne da makarantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da ina ganin ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.